وهو أهل للشكر. اللهم فصلوات الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل وكلمة الحق في الغضب والرضا وبه نستعين. ومساء البركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مودة هدوة أولنا مجلسي أولنا فرفاجية أولنا سنتا ميتارن البركة نئن جمي تروس إسلاميك سنتا muna roƙon Allah madaukakin sarki kamar yadda ya hada mu a wannan majalisi ya hada mu a gidan aljanna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran salihan bayinsa. Yan uwa masu albarka, yau mun yi babban kamu, muna da babban bako. Duk da cewa ba bako bane ba, saboda asali dan Maiduguri ne kuma Bafulbare ne, amma dai bako ne saboda a wani wajen yake, kuma ya kawo mana ziyara saboda ɗaurin aure na ɗaya daga cikin aminansa. Kamar yadda kusan shekara biyu da suka gabata ya zo nan ya gabatar da darasi, yau ma gashi Allah maɗaukakin sarki ya sake dawo da shi wannan gari. Dama minna wa kaina da haka a bar mana kayanmu. Yan uwa masu albarka, yau muna cikin alkhairi dumu-dumu. Mai baza kafasitin alkur'ani to ga alkur'ani. An qira'at kake to ga fannin qira'at. Wanda yake fama da shatibiyya to ya zo a kakkaɓe masa koren shatibiyya. An kuma durra ce dama gidanta kenan. Muna tare da Dr. Muhammad Jabil Sadis, wanda yake ya yi tattaki takaras ya zo mana ziyara a wannan gari. Dr. Muhammad Jabil Sadis sananne ne a wajen 'yan uwa, duk mai bibiyar harka ta da'awa a Najeriya ya san da Dr. Jabil. Malami ne, masanin Alkur'ani, masanin tafsiri, masanin qira'at. Digirinsa na farko da masters ɗinsa da PhD ɗinsa duka a garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jami'ar musulunci ta Madina ya gama. Mun same shi a can, mun amfana da irin iliminsa da shawarwari da ya ba mu a lokacin da muke tare a can, ba ƙaramar taimaka mana ya yi ba a harka ta ilimi da kuma rayuwa ta yau da kullum. Dr. Jamil Deputy Director ne na Financial Operation a American University na Yola, kuma Director ne a Touch Bank. Ba tare da na tsawaita ba, yau ni zan ce ina ɗan cikin damuwa da kuma matsi, saboda a gefe na ga Prof yana zaune, a gefe na ga Dr. Muhammad Jamil Sadis muna tare da shi. Na san dai koda ko zan dan karkace ta nan, za a sake tun kudo ni in zo in yi seti, ta nan ma za a sake tun kudowa. Dan haka ni nake cikin alkhairi dumu-dumu. Ba tare da mun dau lokaci ba, za mu bar wa Dr. Jamil fili don ya gabatar da abin da yake tattare da shi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a rayuwarsa, sa albarka a iliminsa. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mai da shi gida lafiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Prof da muke tare da shi, Allah ya ƙara masa lafiya, ya ƙara masa budi, ya ƙara masa arziki, ya sa albarka a rayuwarsa da zuriyarsa, ya sa mu gama da duniya lafiya gaba ɗaya. Hal tatafaddal ya Dr. Ma'juran mashkuran.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai wanda ya haɗa mu a wannan garin namu mai albarka. Na'am ko? A wannan gari mai albarka, garin mai duguri, Allah ya ƙara masa ɗaukaka, ya ba shi kariya da al'ummar wannan gari da sauran garuruwan musulmai. Duk wata fitina da duk wata damuwa da tashin hankali da bala'i da kunci, Allah ya ƙara nesanta wannan garin da su da sauran garuruwan mu gaba ɗaya da ƙasar mu gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yassarewarsa da ƙaddarawarsa ya haɗa mu a wannan cibiya mai albarka, wacce ta fi shahara da masallacin Intumi, tare da babban malaminmu Professor Muhammad Alhaji Abubakar da sauran 'yan uwa masu albarka, Dr. Bama da sauran 'yan uwa masu albarka. Wannan cibiya ta shahara da isar da alkhairi a cikin al'umma a tsawon lokaci ko tsawon shekaru masu yawa. Karatun malam da yake gudanarwa a wannan masallaci karatu ne da ya shahara da natsuwa da dattako da tarbiya da kama hannayen mutane da zukatansu zuwa abin da Allah yake so ya ji da shi. Irin wannan karatun fihi falyatanafasi almutanafisun wa fi halaqatihi falyatarabbi almutarabbi'un. A nan ne ake tankwashe kafa, a nan ne ake zubewa domin a kwashi karatu a irin majalisai waɗanda suke koyar da tarbiyya da natsuwa. Kuma ko ba komai da ka kalli malam sau ɗaya sai ka ƙara samun sun marji'il basara karratai, ka ƙara yin na biyu, za ka ga kamar natsuwar magana take yi da kanta, wanda idan abu ya cika bayyana sai ka ga yana kamar bayani yake yi. So Allah ya saka malam da alkhairi, Allah ya ƙara ma rayuwa albarka, Allah ya ƙara lafiya. Bayan haka kusan da aka ambaci wannan cibiya sai ka turo da babban shehin Qur'ani Sheikh Ja'far Mahmud Adam, Allah ya haskaka makwancinsa ya azurta shi da kusanci da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam, Allah kuma ya karbi shahadarsa. Idan za ku iya tunawa, ina jin mun zo nan masallacin a January 2023, bana iya tuna date din. To amma dai ziyara ce mai tarihi, lokacin mun yi nishadi, ina tuna a nan ne wani ya mana bayanin yayi kukan soyayya ko? Ko yana nan ne? Kyauta ta wuce shi na ma da. Akwai magaji shi, to kai ma kai kukan soyayya ne? To ya kamata mu canza tambaya, waye ya raya dare saboda soyayya ya kasa bacci? Yawon sabuwar tambaya da ya kamata yi. So a takaice, ya ga samarin nan har mun fara ganin audigan haƙorinsu, yawon da murmushi an ɗan taɓa musu inda samari akwai son soyayya. To ba soyayyan za mu yi magana a kai ba, karatu ne. Allah ya sa mu dace. A wancan lokacin mun yi alƙawarin cewa duran da Allah ya ƙara haɗa mu za mu fi so mu karkatar da akalar karatunmu zuwa Ƙur'ani ne, in za ku tuna ko? to amma ban sanya aka yi kuma dalilin ƙara dawowa ta garin nan ya zama kuma aure kuma a gin ba to su ka ga masu auren nan za su zo a dan shafi bayan maganan aure ko din samarin nan da suke ta na'am na'am din nan yawa su dan ji an san da zuwan su sannan kuma sai mu shiga a bangaren alqur'ani kin saboda haka tattaunawar mu a cikin mintocin da muke da su zamu kasa ta gida biyu minti 15 din farko sai ta zama akan aure da munasabar da ta kawo mu sai kuma sauran mintocin kamar minti 30 da wani abu da biyar kenan kila ko kusa da haka sai mu dan yi nutso a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa in mun yi nutso mu samu babban kifi wanda zai amfanar da mu kafin nan muna addu'a aminin mu dan uwa da ya aurar da sannansa guda biyu Allah ya sanya albarka Malam Aliyu kenan da Hajiya Ina da suke aure yau kannan amini na Baba Shehu to Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya sanya albarka kamar yadda muka sani aure wata ni'ima ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ta tsakanin bayin Allah domin manufofi daban-daban daga cikin manya-manyan manufofin aure shine rayuwar aure tsakanin ma'aurata ta taimake su wajen bin Allah da tabbata dokokinsa da fuskantuwar zukatansu zuwa ga Allah za ka iya cewa min haiful manzur ta wannan bangaren ashe aure wasila ce aure wani tsani ne da za ka taka domin ya kai ka wani birni domin ya kai ka wani gari domin ya kai ka wata gaba wani gari wani birni birnin yardar Allah saboda haka in ka fahimci wannan a matakin farko ko idan ma'aurata suka gane wannan za su gane ashe kasuwar aure ba ci ake a cinye an tashi ba a'a kasuwan aure ana shiga ne domin a samu hajar lahira domin a samu kusantar Allah kin daga nan daga wannan gabar matsalolin aure da yawa suke raguwa saboda idan ka shigo da wannan niyyar cikin gidan aure ko mace ta shigo da wannan niyyar cikin gidan aure to daga nan zaka ga an fara samun jituwa saboda idan muka dauki aure a matsayin ibada to kowa zai aje sarransa zai aje abin da yake so zai aje kaza a kallon maslaha a kallon abin da Allah da manzansa suka yi umarni mun fahimta wanda wannan gaba ce mai matukar muhimmanci wacce rasa ta take haifar da babban jibi a cikin rayuwar aure. Aure akwai hikimomi da yawa a karkashinsa. Daga cikin manya-manyan hikimomin aure shi ne kamar yadda muka sani samar da iffa da natsuwa ana taimaka ma juna wajen kamewa daga yin abin da Allah da manzansa suka haramta. Natsuwar zuci natsuwar jiki kamewar ido daga kallon abin da ya haramta da sauransu wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma har da cikin malaman qur'ani suke cewa wannan lafazin na litaskunu da Allah ya ambata yana nuna cewa mu rike wannan sosai yana nuna cewa daidai gwargwadon yadda ma'aurata suka iya samar da sakina da natsuwa tsakaninsu daidai gwargwadon cin nasararsu a babin aure inda Allah ya ce litaskunu ilaiha to wannan gidan da aka hada auren sai ba a samu litaskunu ba balbalin bala'i ke tashi hayaki ke tashi a gidan kullun fada kaga ba a samu litaskunu ba saboda haka kulliya bata biya kudin sabulu ba wallan talama idan kwalliyar ɗar barna ce san kwalliyar yan barna daban take ko ba haka ba muka shigo jirgi ina kallon angurori a gaba na zanna tana tashi na ce za mu je fagarin Allah ya saka da alkhairi tsafta ai da dadi ko yawa Allah kara albarka saboda haka a samu litaskun wa ilaiha kwalliya ta biya kudin sabulu wajen miji ya taimaki matar matar ta taimaki miji saboda haka a samu litaskun wa ilaiha daga cikin hikimomin aure kamar yadda muka sani samar da rabita akhawiyya tanagum tanasukh ijma'i samar da dinkewar baraka samar da jituwa samar da kusantuwar bangarori daban-daban a cikin al'umma ba ka tunani da hangen nesa ka diga wata mata ko wata 'yar budurwa a anguwarku a jigawa sai ka ga dan jigawan nan ya tashi ya tafi ya harba Sokoto ya auro wata wacce ba ta kai ta anguwan nan tasu ba bata kai ta kyau bakila bata kai ta addini ba bata kai ta ya aka yi ya tsallake wannan sai ka ce shi bai gani ne ga makwabciyarsu wata mutum kabarinsa ko saboda a samar da wannan hikimar na kusanci tsakanin al'umma shi kuma wancan a layin da zai je ya auro 'yar Sokoton misali ko 'yar Kebbi ko 'yar Maiduguri sai ka ga shi dan layin shi kuma ya taso ya zo hausari a Borno ya dauki wata mata shi kuma yana murna ya tsallake kilomita ɗaruruwa ya sha wahala wani yana ce yana ina ni da auren nesa a lambaran fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf iya haka Allah ya so domin a kusantar da zukatan mutane da al'umma a samu jituwa tsakaninmu wanda wannan abu ne mai matukar muhimmanci aure sunna ce ta annabawa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ko wa ma arsalna min rasulin me ayat wa ma arsalna na'am illa waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah waja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah domin a tabbatar da cewa annaba wanda suka gabata dukkan su an sanya musu azwajan wa dhurriyyah ma'ana sun sunnanta sun yi sunnar aure kuma sun sunnanta ma al'ummar su wannan sunnar lokacin da ake ba manzon rahama sa san labarin su sai aka ce fa bi hudahu muqtadi kai ka bi tafarkin su ka bi shari'ar su ka bi hanyar su daga cikin waɗannan hanyoyin hanyar sunnar aure da tabbata ta a cikin rayuwa to kaga wannan yana nuna mana cewa yana da matukar muhimmanci mu kalli rayuwar aure ta mahangar ibada ta mahangar wani aikin annabawa ba kawai mahangar yayi ba ba mahangar yanzu duk ana yi ne ma bari ne ba mahangar lokacin da za a rika rigegeniya kowa yana nuna shi waye a babin aure ba saboda kamar yadda ta umarce ka da sauran ibadoji kamar yadda sauran ibadoji za su kai ka zuwa ga samun yardar Allah to haka idan kai rayuwar aure kyakkyawar rayuwa irin rayuwar da ake so to haka za ka samu yardar Allah abin nufi a nan shi ne babu mamaki wani daga cikinmu jama'a abinda zai sa ya samu yardar Allah kulawa da haƙƙin aure ne babu mamaki wata mata abinda zai sa ta samu aljanna haƙurinta da mijinta da biyayyar da ta yi masa so ina sallolinta ina hajjinta ina kaza duk sun kai su kai ta amma ba su ne sanadiyar da Allah ya tausaya mata ya ba ta aljanna ba so kaga in ka fahimci wannan za ka gane cewa ashe rayuwar aure wata rayuwa ce da ya kamata mu dauke ta da muhimmanci kar mu sakaci da ita kar mu kasa a guye wajen yin abin da Allah da manzansa suke so a gurguje yana da matukar muhimmanci mu ambaci abubuwa guda biyu ko ɗaya kafin mu rufe mu shiga asalin karatun mu shine daga cikin abin da kamata mu ambata masu aure waɗanda suke shiga aure rayuwar aure yanzu ko waɗanda suna cikin rayuwar auren tuntuni gama mukan danyi sakaci da tunasar da kanmu da wasu abubuwa masu matuƙar muhimmanci waɗanda suke taimaka mana wajen saita rayuwarmu da kyautata zamantakewarmu a rayuwar aure daga cikin waɗannan abubuwan shine yana da matuƙar muhimmanci kai namiji a matsayinka na jagoran gidan aure ko da jagoran matarka kai kokari kafin kai aure da bayan kai auren matarka abokiyar zamanka ta fahimci manufofinka a rayuwa kai kokari matarka ta fahimci manufarka a rayuwa idan matarka ta san manufarka a rayuwa kai ma ka san manufarta a rayuwa to wannan zai taimaka wajen matsowar zukatanku kusa-kusa sannan zai rage muku shagaltuwa da abin da ba ita ce manufarku ba sannan zai rage muku rigima ko rashin fahimta akan abin da kai ba manufarka bake idan manufarka ita ce ai gabas ita kuma manufar matar ai yamma kaga ta ina za a hadu to kaga wannan yake nuna cewa yana da matukar muhimmanci tun a karan farko ka samo matar da wakenku zai dafu tare ma'ana manufarku za ta iya haduwa mun fahimta in na ce manufarku za ta haɗu ba ina nufin wai dole sai kalanka ba a'a akwai matar da ba kalarka ba ba kabilarka ba ba harshenka ba amma kuma za ku iya haduwa akan wasu manufofi ko za ku iya haduwa akan abin da zai ciyar da junanku gaba to irin wannan matar ita ce ake bukata saboda haka kar ka ji nauyin baje kolin manufofinka a rayuwa idan manufarka misali abin da ka fi daukar shi da muhimmanci yana daraja ta ɗaya a wajenka ita kuma wannan abin yana daraja ta goma a wajenta akwai matsala ko ba matsala akwai to amfanin sanin wannan idan aka riga aka shigo da'irar rayuwar auren to sai a zo kai da hikimarka da basirarka ya za a yi kai ta matso da wancan scale of preference din nata daga goma har ya dawo bakwai ya dawo shida har ya dawo bakwai ya dawo biyar ya dawo hudu har ku hada a daya mun fahimta haka ke ma idan tare da mijinki manufarki ayi kaza manufarki ayi kaza amma shi mijin manufofin da kike da su manya su suna nan a mataki na 20 kaga akwai babban aiki wanda idan ba a samu fahimtar juna a wannan babin ba so za a samu manya-manyan matsaloli daga cikin abin da ya kamata maza su kula da shi sosai musamman samari a wannan zamanin a rayuwar aure shine ka nuna ma matarka da kuke zama ko wanda za ku yi aure cewa kai baka buɗe gidan aure domin ka yi gasa da wani ba wannan gabar tana da cikin manya-manyan matsalolin manya-manyan gaɓoɓi da suke kawo matsala a rayuwar aure competition ko gasa in matarka ta fahimci wannan to ba za ta rika zuwa tana ce maka wance fa kalli abin da aka yi mata wane fa ya yi mata kaza mijin wance kaza a'a ni zan yi rayuwa ne daidai gwargwadon halina daidai gwargwadon yanayina daidai gwargwadon abin da na ɗauke shi shine mai muhimmanci abin da wane ya ɗauke shi da muhimmanci shi wane bai damu ya mallaki gida ba amma ya mallaki ya shiga mota mai numfashi wacce in ya shigo anguwansa za a ce wane ya shigo gari amma ba ruwan shi da ya mallaki gida shi kuma wancan prioritinsa abu na farko ya mallaki gida ko da ko zai ɗan yi wata biyu uku akan babur ɗansa shekara ɗaya sai daga baya mota ta zo kuma sai a siya har kowa da manufarsa kowa da kuma abin da yafi bashi muhimmanci saboda haka ma'aurata su fahimci wannan cewa gina rayuwar aure akan hange-hangen juna babban matsala ce shi yasa masu hikima a rayuwar aure suke cewa daga cikin manya-manyan abin da suke kawo matsala a rayuwar aure muƙaranar ma'aurata tsakaninsu da wasu ma'aurata mace ta rika auna mijinta da wani shi ma mijin ya rika auna matarsa da wata to ba yadda za a yi su gafari a rayuwar aurensu an fahimta yawa saboda haka yana da matuƙar muhimmanci mu kiyaye wannan daga cikin abubuwa masu muhimmanci shine gabar da muka ambata a baya yi ma rayuwar aure kallon ibada ake yi idan ma'aurata suka kalli rayuwar aure a matsayin ibada shikenan sai a samu jituwa a samu kusantuwar zukata muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kara albarka a cikin rayuwarmu ya kara zaunar da gidajenmu lafiya ya sanya albarka a cikin iyalanmu da ƴaƴanmu gaba ɗaya ya ba mu zuri'a ta gari asalin abin da na so mu magana a kan shi a wannan dare bayan wannan shimfiɗa akan abin da ya shafi Qur'ani shine wani juzu'i na ayar Allah subhanahu wa ta'ala mun saba yin laccoci masu suna aya ɗaya mai canza rayuwa to yau ba ma aya ɗaya bane wani ɓangaren aya ne mai canza rayuwa to amma in ka so dai ka ce aya ɗaya saboda ba za ka fahimci ayar gaba ɗaya ba ba za ka fahimci ɓangaren ayan ba sai ka fahimci ayar gaba wannan juzu'i na aya da take tare da mu shine faɗin Allah subhanahu wa ta'ala وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله سبحانه وتعالى ينعشوا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سير أوتا Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa i'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adhabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur waɗannan ayoyin guda biyu jama'a suna mana fashin baki tare da bayyana mana haƙiƙanin rayuwar duniya duk abinda zuciya da ƙwaƙwalwar ɗan adam take so ta sani a kan rayuwar duniya Allah ya gama mana bayani لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ domin gobe ko jibi kada wani ya ce ban gane ba shi yasa wanda ya halicci duniya yake ma waɗanda ya halitta bayani akan halittarsa kuma ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir ko wanda ya halicci duniya shi yake maka bayani kai abinda Allah ya halitta yake ce maka ga halittarsa ta duniya ga yadda take to kana buƙatar wani sharhi bayan wannan mai halittar wanda ya halitta duniya shine yake cewa i'lamu annama wannan aya ita ce madubinmu ba ta Ali Imran ba i'lamu annama alhayatud dunya la'ib wa lahw وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد جماعة كوسر كنغرونكو نيكا جياسا ينا شرهي أكام وانا أبدا وانا أسلوب كوشي جنش ياكي مجانا رسكا كارا ما تكلونا مسمى بل انتنا مهل جنسا ميدا كسي يأم بچ أبو هو أبدا شدا a matakin farko waɗanda su ne suke bayyana maka mecece duniya. Ku sani tun a nan bari mu ɗan samu fa’idoji kafin mu ci gaba. I'lamu ku sani, waye ke ce maka ka sani? Al-Alim, Al-Khabir. Sai ya yi amfani da jumla ko kalmar da take tabbatar da sani ga wanda ya san wannan. Ashe wanda bai fahimci wannan karatun da za a yi ba, jahili ne bai da sani kenan. Hatta walau wasala ila al-birrih, ko da ya kai duniyar wata a wajen kimiyyanci, amma in bai gama gane wannan ba, to har yanzu bai san abin da ya kamata ya sani ba. Ke sa aka yi tasdirin ayar da i'lamu annama adatu hasrin wa qasrin wa tawkid wa takhsis kafa wa makfufa. In annama ma'ana ita dai duniyan nan bayanan ta gabas da yamma, kudu da arewa, a juya, a ƙara juyawa, a ƙara inda za ka kai fahimtar ƙarshe a kan duniya, ita ce dai ita dai la'ibun wa lahawun ce wa zinatu. Ba wata ababa ce face la'ibun wasa, wa lahawun mai shakaltarwa, wa zinatun kayan ƙawa. Lafazin da cewa zina ce ado, duk abin da yake zina, in ka ji an ce zina, to so da yawa a harshen Larabci, adan da ba a asalin jikin shi yake ba, jikin abin yake ba, gold plated ne, tanti ne aka yi ma abin, shi ne cikin sirri a Larabci mai zurfi da Allah ya siffanta duniya da zina. Ma'ana kamar bola ce, sai aka zo aka rufe ta da zinare. Idan kai excavating har kwakwula farko first layer zinare, kana ƙara zuwa zinare, kana gaba sai ka ga bola. To shi ne ma'anar zina. Amma inda adan asali ne, ba za a ce zina ba. Shi yasa Larabawa suke kiran mace wacce ta wadatu daga gayu, saboda a kanta suke cewa al-ghaniya allati istaghnat bi jamaliha 'ani zina. Wacce ita in tai adam ma sai kaga za ka ce kai ba kya bukata, ai natural be. To kai aramoyi ku aje wannan kan ma'ana asalin yadda halittar ta take ya ishe ta. Ba ta buƙatar fauda ballantana fenti-fentin nan da ake na zamanin nan. Mun fahimta? To kaga sai aka ce zina, saboda abu ya zo ne ita adam, ko shi adam ya zo ya tarar da jikin ne. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha, kaga ja'alna ita zinan, ai ita zo ta tarar da al'arda. Mun fahimta? Saboda haka kamar yadda Allah ya ce wala qad zayyana samaa'a ad-dunya bi masabiha, al-masabih sune suka taradda as-sama. To a taƙaice, wa zinatu wa tafakhur, kaga la'ibun wa lahwun wa zinatu nabuku wa tafakhuran wa tafakhurun wa tafarfajiya ce da kuke albari a cikin ta. Kowa ya rika cewa aini kaza, aini kaza, na kai kowa yana alfahari da abin da yake jin yake da shi wanda ya fi na wane. Wata kafirun, wannan shi ne na nawa, na biyar, bainakum fil amwali wal aula, saboda haka na shida, watakathurun bainakum fil aulad, asalin maganar ki. Saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi sharhi, ya yi bayanin siffofin duniya, ya siffanta ta da abubuwa guda shida. Duk bayan an gama wannan sharhin, sai aka yi maka misali, ma'ana har yanzu baka gane cewa duniya la'ibun bane, har yanzu baka gane cewa lahawun bane, har yanzu baka gane zinatun bane, har yanzu baka gane tafakurun ba, baka gane takasurun ba. To kamar misali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarran thumma yakunu hutama, kamar misali ghaythin sai aka ce ai kwatankwacin rayuwar duniyar nan kalgai sai ba a ce kalmatar ba sai aka zabi gai me yasa saboda shi al-ghayr shine sunan ruwan da yake zuwa lokacin da ake tsananin bukata bayan lokaci mai tsawo kamar da muka sani larabawa suna da sunayen da suke rada ma ruwa ruwan sama da kake gani kowanne yanayi na ruwa yana da sunan sa kada aka su ruwan da aka dade ba a same shi ba sai yazo shine al-ghayr ruwan da ake kosa ana bege ana misin din a same shi sai kwatsam yazo shine al-ghayr me ke tabbatar da wannan a qur'ani yawwa arama wa huwa alladhi yunzilu al-ghaytha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu wa huwa al-waliyyul hamid kana da al-afdal kana da al-wabil kana da al-wadq kana da al-ghadq kana da ya'lul me ya'lul ruwan sama wanda yake zuwa da karfi can sai ya tsaya can sai ya kara dawowa sai ya tsaya can sai ya kara dawowa ya tsaya can sai ya cinye ya'lul ga sunan kana da hattan kana da wasmi wasmi shine ruwan farko na damuna shine wasmi so gainan dai sunayen ruwa so a takeice sai Allah ya ce ka matali ghaytin a'jabal kufara nabatuhu ita rayuwar duniya in kana so ka fahimce ta to kamar ruwan sama ne wanda ya zo lokacin da ake tsananin bukatar sa yana zuwa sai tsirrai suka fito saboda albarkar da aka samu na ruwan sama sai suka fito suka zama masu ban sha'awa masu jan hankalin manomi yana jin daɗi can sun mai hijo fatarahu musfarran dama ruwan ya zo ne na wani lokaci kawai sai kuma ruwa ya tsaya sai ka ga wannan amfanin gonan ya fara lalacewa ya fara bushewa sai ka ga har ya zama karmami da yayi to kamar haka ko fiye da haka haka rayuwar duniya take yana da kyau mu gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin abin da zai taimaka mana wajen fahimtar wannan ayar kafin mu je wa mal hayatu dunya illa mata'al ghurur shi da ka gane wani kallo addini da qur'ani da sunnonin manzara masu sanar suke ma duniya jama'a da yawa gazawarmu wajen fahimtar irin kallon da ya kamata mai ma duniya shi ya sa muke ruduwa da ita kuma yana da kyau mu gane cewa duk sanda ka gaza gane abin da ya kamata ka gane a zuciyarka to duk sharhin da za a yi maka ba lallai ka gane ba sai zuciyar an yi formatin dinta an canza softwares din da ke cikinta sai ta canza sai ta fahimta wannan shi yasa a Qur'ani Allah yake mana bita ake ta mana bitar bayanai akan duniya domin a canza zubin da ke cikin zuciyarmu na damfaruwa da duniya da irin kallon da muke mata wai ana bada wata kissa ta abin nan shafa labarin suni na India na kasar India kun san matsafa ne da yawa sai ake cewa wai wata rana ne almara ce ba hakika ba almara mun san almara ko to ban san ya za ake kiran almara da to wannan da barbanci ne sai fa ya ce fiction I mean now titini to ta so haka din dai tasuniyar wai wani kira ne wata rana ya haɗu da wani matashi da ke ce masa wallahi na gaji da farmakin da maguna da kuliyoyi suke kawo ma sai bokan ne ya ce to me kake so a yi da sai ya ce ina ma da za a taimake shi a mai da shi kuliya kaga in ya shiga cikin jinsin kuliyoyi yanzu shikenan ya tsira daga harkar tsoratar da shikenan sai bokan nan wai sai ya taimaka sai kera ya koma kulliya. Bayan haka sai tsoron wannan beren da aka mai da shi kulliya sai ya karu kuma yana kulliya. Sai suka fara haduwa da boka har yanzu ina cikin tsoro. A ce me dalili? Ya ce wallahi yanzu kuma tsoron da nake ji ina tsoron karnuka. Saboda suna cinye kulliyoyi. Me kake so? To a mai da shi? Sai aka taimaka aka mai da shi kare. Bayan an mai da shi kare sai suka ƙara haduwa da boka wata rana ce wallahi har yanzu yana cikin firgici fa. Me yake faruwa? Ya ce ai abin nan kuraye da abin nan zakuna suna ta kawo musu farmaki. Saboda haka shi ya za a yi a shigar da shi cikin layin kuraye ko zaki. Aka taimake shi aka yi masa. Can bayan ya zama damusa aka mai da shi. Bayan mai da shi damusa sai ya ce to har yanzu dai tsoron nan yana nan. Sai me yasa? Sai ce wallahi mafarauta kuma suna kawo mana farmaki. Sai ce to yanzu me kake so a yi? Ya ce shi dai ya gane a mai da zuciyar shi, a mai da shi asalin halittarsa ya koma jiran nan ya fi masa. Kila ya samu tautuli da rangwame. To sai matsafin nan sai masa nasiha yake cewa ba canza fatar jiki ba ne, ba canza rigar ba ne, ba canza physical appearance ba ne, canza zuciyar ne. Idan zuciyar ta canzu to komai zai canzu. Saboda haka abinda ya sa wa naka wannan shafa labari shunin shi ne ka gane cewa duk irin sharhin da za a yi maka a kan duniya in ba ka gane tarkacenta ba, ba ka gane shirmanta ba, ba za ka rage ɗambaruwar zuciyarka da ita ba. Mun fahimta? A Ƙur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci rayuwar duniya har a wajaje 115. Wajajen nan da aka ambaci duniya ina mana a takaice ne sosai saboda yanayin lokaci. Wajajen nan da aka ambaci rayuwar duniya in ka kalle su kallo mai zurfi sosai za ka iya kasa su zuwa gida uku. Gida uku. Ko dai inda ake nuna cewa ake kyamatar da zukata a kan duniya gabata. Ma'ana mun nisanci duniya, ka yi hankali da duniya, ka yi kafa-kafa da duniya. Fala taghurrannakum alhayatud dunya wala yaghurrannakum billahi alghurur. Ko da sai irin waɗannan ayoyin ya'lamu annama alhayatud dunya, ko da irin su man kana yuridu alajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid, ko man kana yuridu harsa ad-dunya nazillahu, man kana yuridu harsa al-akhirati nazillahu fi harsi, wa man kana yuridu harsa ad-dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Da makamantansu wa amma man wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa an al-hawa kafanna wa fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa inna al-jahima hiya al-mawa. Da sauran dai ayoyin da suke nuna albata ma duniya da aibata ma zuciyar da ta tambaru da fifita san duniya da abin da yake da alaka da ita. Wannan wani yanki ne na ayoyin Qur'ani da suka yi magana 115 din can kashin farko kenan. Kashi na biyu ayoyi ne da suka yi magana akan fifita lahira akan duniya. Kaga wannan yanzu ba a aibata ma duniya kai tsaye ba, amma ana nuna lahira dai ba tsarar duniya ba ce, ruwa ba tsarar kwando ba ne. Kamar ina misali walal akhiratu khairun laka min al-ula, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila, ko da makamantansu. Kaga anan da irin waɗannan ayoyin ana nuna cewa ita dai lahira gaba take ko kusa ko alama ba a kwatanta ta da duniya. Saboda haka mai hankali mai hangen nesa ai gara ya fifita abin da ya taramma na ƙasa ya nemi abin da yafi daraja. Kashi na uku na ayoyin da suke magana akan duniya kuwa sun maida hankali ne wajen nuna cewa kaɗan taɓocan duniya kenan, domin wannan abin da ka taɓo ɗin ya zama ka tsanin da za ka taka ka samu can. Mun fahimta, duk inda ka ji an nuna wani alkhairi a Ƙur'ani da yake da alaƙa da duniya ko kusa ko nesa, to ka gane cewa ana nufin idan an yi amfani da wannan alkhairin ne aka nemi lahira. Amma in ba haka ba, shi wannan alkhairin da ake gani zai rikide ya koma nadama da masifa da kuma abin tagumi. Irin waɗannan ayoyin su ne irin su wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana ko waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirati ko inna husna ilayk, da makamantan su, da irin su arama wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayk. Duka akwai sharhi mai tsawo akan waɗannan bangarori, to amma saboda yanayin lokaci zamu wadatu da ishara to. Mu dawo asalin maganar mu ta ilmu annama al-hayatu ad-dunya la'ib. Idan muka lura za mu ga cewa wannan jumlar Allah subhanahu wa ta'ala a cikinta ya gabatar da la'ibun, sannan aka ambaci lahwa. To nan ma akwai fa'ida da a Qur'anin ta za ka iya fa'idantuwa da ita, jazakallahu khair. Kamar yadda muka sani, Allah subhanahu wa ta'ala a Qur'ani baya gabatar da wata kalma akan wata kalma sai da hikima, sai dai mutum ya kasance bai san hikima ba ko bai fahimta ba, amma tabbas akwai. Saboda haka inda ka ji an gabatar da duniya akan lahira akwai dalili, inda ka ji an bacci lahira kafin duniya akwai dalili, inda ka ji an bacci dare sannan aka ambaci rana akwai dalili, inda ka ji an ambaci wata sannan rana ko wata aka buga gabatar da rana sannan wata, duka akwai dalili. To nan idan muka lura an gabatar da la'ib sannan lahu, kafin ma gabatarwan meye la'ib meye lahu a takaice yadda za mu iya fahimta sosai. La'ib shi ne duk wasan da mutum zai yi, sawa'un da niyya ya yi ko ba da niyya ba, sawa'un da maslaha ya yi ko ba maslaha, sawa'un din ya ji daɗi ko ya tsibe ma kansa kewa ko ko haka nan, sunan shi la'ib. Amma lahwun fa shi ma wasa ne ko shagaltuwa da wani abu lokacin da ba wannan abin ya kamata ka shagaltu da shi ba, shi ne lahu. Gwari-gwari kenan. Saboda haka mutum zai iya, za a iya siffanta shi da mai lahu ne, ko da abin da yake yi asalin daidai ne, amma tunda ya fifita shi a kan abin da ya fi shi mahimmanci, sai a ce wannan lahi ne mai lahu ne. Mun fahimta? Saboda haka ba magana ake yi ta haram da halas ba. Duk da a matakin farko akwai halas ɗin da haram, wanda ya shagalta da haramu a kan halas, a kan abin da Allah ya umarce shi, kaga wannan shi a matakin farko ya yi nisa. A'a, to ba wannan ba. Mutum ya shagalta da halas amma ya bar wani halas ɗin da ya fi wannan muhimmanci, ko kuma ya bar abin da shi ne Allah ya fi so, to diya yana cikin lahu. Shi yasa Allah ya ce alhakum at-takathur, alhakum at-takathur. Kaga sai aka yi amfani da kalmar alha, shi ne na allahu, kamar yadda ina jin Imrul Qais ne yake cewa fa'alhaituha ko an zita ma'ima mihwali ko fa'alhaituha, alhaituha na shagaltar da ita a kasidarsa mashhuriya. Hakanan misalin da muka yi na cewa ga abin da ya kamata ka yi sai ka kinshi sai ka shagalta da wani abu ko da wannan abin alheri ne amma akwai cutar da wani ko cutar da kanka to wannan shi ma zai shiga cikin lahau. Kuna tuna kissar matar da ta kawo kara wajen Sayyidina Umar take cewa mijinta hukumin arziki ne kullun sallan dare kuma ga shi da a yininsa kullun azumi yake. Umar radiyallahu anhu ya ce ma dan ladan mutumin arziki ai irin wannan shi ake so kaza da sauransu. Sai ta kara maimaitawa amirul mu'minin bawan Allah nan fa kullun dare sallah yake kullun rana azumi yake. Umar ya kara cewa ma dan ladan irin wannan mutum kin yi sa'an miji. Sai ta kara cewa amirul mu'minin bawan Allah nan fa kullun dare sallah yake kullun yini azumi yake. Sai ɗaya daga cikin wanda suke zaune ce ya amiral mumina ƙara ba ta kawo na mijinta ya gane karatu ce to tun da ka fahimci matsalarta sai kai mata shari'a sai kai musu hukunci. Sai ce a zo da mijin idan aka zo da mijin a shahid abinda ya sa na tuno da kisar kiya da aka zo da mijin ko da mijin ya zo sai matar ta fara sharhi lalurarta sai ta ce ya ayyuhal qadir rashidu arshidu alha ashahid dinka alha khalili an firashi masjidu zahadahu fi madji'i ta'abbudu naharuhu wa layluhu ma yarqudu falastu fi amri nisa'i ahmadu. Ta ce ya kai alkali ka nuna ma wannan mai ibadar hanya bana ka sa shi a hanya kai mai sai ce alha khalili an firashi masjid wannan masoyin nawa kullun gidansa akan dadumarsa baya kallon gado ana shi kullun qanitun ana al-layli sajidan ne. Sai ta ce dare dai sallah da rana kuma azumi sau da haka a dai abin da ya shafi alaƙa tsakanin mace da namiji ko mata da miji to gaskiya ba abin yabo ba ne a wajena. Sai aka kalli miji aka ce to kaji ƙarar da take yi maka kafin nan da aka ce tana ƙaransa sai ya ce yake cewa ƙaran me take yi abin shi ne ko abin sha ya yi ƙaranci ce a duk ba wannan ba amma ɗiga ƙara. Sai shi kuma ya bayani ya ce a yi masa afuwa abin da ya ta masa da hankali har ya sa kullun idansa a kan sujada da sallah shi ne abin da ya sauka a cikin suratul nahl da asbabul tiwal ma'ana jan hankalin al'umma da narko da ga wanda bai bi Allah ba ko kuma rage ma mutane rayuwa da duniya da shagaltuwa da ita. To sai mai shari'a a lokacin ya ce a'a to ai ka duba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mai ya shar'anta ma maza su auri mata hudu wannan yana nuna cewa kowace mace inda za a bata kwana ɗaya to za ta yi tana da kwana uku kafin a ƙara zagayowa wajenta. To tunda haka ne sallarka da azuminka ka riƙa yin kwana uku duk kana yin su amma kwana na hudu ka bar mata wannan nata ne. Har a ƙarshen kissa Umar radiyallahu anhu ya ce ban san meye zan yaba a kan shi ba a yadda kai saurin gane damuwarta ko kuma yadda kai wannan hukunci mai ban sha'awa ba. Ash-shahid alha khalili lafazin da ta yi amfani da shi alha karatun ma'anan shi ne abinda ya shagaltar da shi yanzu ibada ne amma da yake ya shagaltar da shi akan wata ibadar haƙƙinta to yanzu ta raɗa masa suna da lahau duk da cewa kuma sallah ce. Mun fahimta a ƙur'ani wani lokaci akan ambaci la'ib sannan ambaci lahau wani lokaci akan ambaci lahau sannan ambaci la'ib. Duk inda ka ji an ambaci la'ib kaga kamar nan kenan ko nan la'ibun wa lahau da ƴar uwarta ta suratu Muhammad ko innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum data wannan data data Ali Imran. So la'ib wa lahu in ka ji an gabatar da la'ibun wa lahu dalili ana magana ne akan a lahira ko abin da yake da alaka da lahira. Saboda haka zukatan masu sauraro yanzu a daidai wannan lokacin suna kyamatar duniya. To tunda suna kyamatar duniya kaga zuciyarsu bata shagalci da duniyar ba kenan. A lokacin babu lahun to sai aka fara gabatar da la'ib wanda shine yake nan. Dan inda an gabatar da lahu sannan aka ce la'ib to da yana nuna ana zargin zukatan masu sauraro da shagaltuwa kenan. So kuma ko a ce ana tunanin zukatan ba za su tasirantu da wa'azin da suke ji ba. Amma abun nan ta wa ma hadhihi alhayatud dunya sai Allah ya ce mene illa lahun wa la'ib wa innal akhirata la hiya alhayawan law kana adam. Anan me yasa aka fara gabatar da la'ib? Afwan aka fara gabatar da la'ib me dalili aramon abarno muke ba bari mu ba mu satar amsa. Idan kana so ka rika gane sakonnin da ayoyi suke dauke da shi kullum irin waɗannan surorin ka rika sauri kana komawa baya na ayoyi kana komawa siyaki zai dan inda ya faɗa maka ƙararraba to zai dan haska maka koda da cocila mai bati takwas ne sai ka dan hango. In ka koma baya Allah ya yi magana akan arziki da yadda yake ba da arziki. To wannan arzikin na lahira ne ko na duniya? Na duniya. To kaga yanzu duniya ake magana da ke har aka zo ake magana akan saukar da ruwan sama da yadda ƙasa take komawa kaga duk wannan duk duniya ce. To in aka samu waɗannan arzikin manomi ya samu ruwa me zai faru? Sai a samu lahau sai a shagaltu da abinda ba shi ya fi kamata a shagaltu da shi ba shi sai aka ce lahun wala. Na'am aramu. Ok na ɗauka ka mun fahimta ko network ɗin ne ya zo ko? So a takaice wannan shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Duka wannan bayanan da Allah ya yi guda shida kalmomi guda shida da misalin da aka buga ana so ya kai mu ne zuwa mu gane wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Rayuwar nan ta duniya ba wata aba bace face wani ɗan jin daɗi na takaitaccen lokaci amma mai buɗarwa. Wanda aka same shi da ilimin hancan ya sani to shi ba zai ruɗu da duniya ba. Wanda ya fahimci duniya a hakikaninta ba zai ruɗu da duniya ba. Saboda haka saƙon da wannan jumlar take ɗauke da shi bawan Allah wanda zai canza maka yadda kake kallon rayuwa shine karka yadda wani abu da yake cikin duniyan nan ya shagaltar da kai akan asalin abin da aka samar da kai saboda shi ballantana har ya rufe ka. Idan ilimi ne kake da shi wanda shi zai rudar da kai ya sanya maka jin kai ka isa ko wani ne kai to an yi watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina
فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ان باك لبارن وند شي ta sanadiyar ilimin ya halaka so da haka shafa maje mun karuwa ka koma ga Allah ilimin ka ya zama tsanin da zaka saka ka samu yardar Allah har ka rubi da ilimin da kake da shi a cikin rayuwar duniya idan mulki ne to wasu fa mulkin ne yayi kuli kulin kubura da su yayi halaka su alam tara ila alladhi hajja ibrahima fi rabbih ana ta'u allahul mulk dalilin da yasa yake jin ya isa saboda Allah ya bashi mulki amma da ya faru da shi Harun dukiya shi kuma dukiyar ce ta zama sanadiyar lalacewarsa shi yasa Qur'ani sai ya ce inna qaruna kana min qaumi Musa wannan min qaumi din tunani mai zurfi tana tabbatar da cewa Qaruna mutumin kirki ne da saboda min qaumi Musa da aka ce min qaumi Musa fa'ida ce bayaniya fa baga alaihi to amma me ya wayi gari da shi da garin Allah ya waye qala inna ma utituhu ala ilmin indi kafin nan abin nan bayan nan kai fakaraja ala qaumihi fi zinati kage yanzu Qarun da ya halakar da shi ruduwa da dukiyarsa saboda haka bai fahimci wa mal hayati dunya illa wa ta'lumu Fir'aun shi ma mulki da kasai ta shi yasa aka yi musu kudin goro aka ce wa Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'at rusuluna bil bayyinati ko fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin فكلنا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من غرقنا هذا الله يا tabbatar da irin abin da ya same su na halaka da lalacewa saboda me saboda ruwa da duniya wani kuma ko wata abokin zama ne zai rudar da shi a cikin rayuwar duniya miji ko mata wata mata ce za ta rudu da kayan alatin gidan mijinta da daular da take cikin gidan ta sanadiyar wannan sai ta halaka to sai aka baki labarin matar Fir'auna wadaraballahu mathalan lilladhina آمن امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ربنا رودوا لرأي وردونيا يناسا متن يرسل أن كمر باب حساب قولي شيء أبن لي قداما أشيء إن أكتشي رودوا لرأي وردونيا ba ana cewa ka rika tuno da manya-manyan mutane wane da wane wai wanda yake da kuɗi bane kamar yadda mai kuɗi ne dukiya zai iya ruduwa da rayuwar duniya talakan da bai da kokobo shi ma zai iya ruduwa da rayuwar duniya kun fahimta mai kuɗin da ya zalunci mutane a kan biliyan goma da talakan da ya zalunci a kan naira goma dukkansu sunansu azzalumai kun fahimta dukkansu kuma akwai hisabi a kansu me yasa suka rudu da halin da suke ciki har suka yi zalunci suna ganin kamar duniyar nan za a yi a cinye a cikinta a gama wanda kuma ba haka al'amarin yake ba shi yasa masu hikima suke cewa daidai gwargwadon yadda mutum ya yadda akwai hisabi da tsayuwa a gaban Allah daidai gwargwadon yadda zai nisanci zalunci in ka ga mutum yana keta alfarmar dukiyar mutane da haƙƙinsu da mutuncinsu da abinda ba a so a taɓa na mutane to ka gane ko da ya ce ya yadda akwai hisabi to a baki ne bai shiga cikin zuciya in ka ga mutum yana kafa da haƙƙin mutane da dukiyoyinsu da mutuncinsu to tare da shi akwai wani alheri da Allah yake son shi da shi kuma irin waɗannan mutanen su ne suke tsayuwa a gaban Allah lami lafiya ba za su zo وقد شتم هذا واكل مال هذا وقذف هذا وكذا كذا اي تكواشيوا daga dukiyoyin sa ana ba mutan daga ayyukan alkhairin sa ana ba mutan duk mutumin da kaga ya sufanta da nau'i na adalci a gidan shi da yin abin da ya kamata da rashin danna haƙin iyalansa to duka mutumin da shi ne za ta buga misali da shi akan bai ruɗu da rayuwar duniya ba saboda haka mu daina ɗaukar rayuwar ruɗuwa da rayuwar duniya akan abin da ya shafi dukiya ko mulki sai dukkansu badi ne na ruɗuwa da rayuwar duniya amma kuma za su iya shiga cikin rayuwarmu ta yau da kullum saboda haka mu yi ƙoƙarin gaske mu yakice shagaltuwa da rayuwar duniya mu fifita neman yardar Allah sannan mu yi amfani da duk wata ni'imar da Allah ya bamu wajen neman yardar Allah idan kai haka to sai ka zama cikin da'irar waɗanda suka yi amfani da lafiyarsu da arzikinsu da ilminsu da duk wata ni'imar da Allah ya musu wajen neman yardar Allah waɗanda su ne ba su ruɗu da rayuwar duniya ba kuma suka yarda da cewa rayuwa a rayuwar nan za a rayu ne a koma ga Allah kuma Allah ya mana hisabi gaba ɗaya abu na ƙarshe da zan rufe da shi shine ka tuno da addu'ar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wacce yake cewa wala taj'al ad-dunya akbar hammina ko wala mablagha ilmina wannan yana daga cikin dalilan da yake nuna cewa ashe tasirin duniya akan zukata yana da yawa ashe har addu'a ya kamata ka rika yi ya Allah karka jarrabi zuciyata da auren duniya da shagaltuwa da ita kamar yadda manzon rama sassana ya siffanta duniya da cewa inna dunya hulwatun khadira ko wa inna allaha mustakhlifukum fiha fanadhirun ko fa yanzura kayfa ta'malun fattaqud dunya ko wattaqun an-nisa fa inna awwala fitnata فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء تاغونا حديث يا مكة يا دنقل يا مكة بياني أكم يتيتي دونيا ليدة تكفا اللونها تنادى كلامي سكر تقوق الوامي بيقوتنا نمتا سودا هكا تركي يدكه إذا دونيا أباب إلا منك تركه إذا دونيا أباب لا تيركا تركه إذا دونيا أباب دوتي يركا تركه إذا دونيا أباب ملجنكا karka duruɗi da duniya a babin ƴaƴanka da take da su karka ruɗi da duniya da a babin matarka da take da ita ko kuma keke ruɗi da duniya a babin mijinki da ƴaƴanki Allah muke roƙo ya azurta mu da yin kafa-kafa da duniya ya kare mu daga ruɗuwa da duniya ya azurta mu da yin abin da yake so da shi wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa
rahmatullahi
a duba wajen neman aure wannan kuma yayi dace saboda ya faro da abin da ya shafi harka ta aure da zamantakewar yau da kullum nan kuma yake sake juyo hankulan mu ya karkado shi saboda kada fa iyalai da zuriya da ƴaƴa su mantar da mu saboda rayuwa wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka wa malamin alkhairi muna roƙon Allah madaukakin sarki kada ya sa duniya ita ce burinmu da hammunmu ba tare da mun dawo lokaci ba abin magana zai koma wajen Prof Muhammad Alhaji Abubakar muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi ya sa albarka a ilimansa ya sa albarka a rayuwarsa
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما يدى shi dan uwanmu bakonmu shi malami ya gabatar da nasiha ya fara da godiya ga Allah da kuma shi ma ya gabatar wa dan uwa Dr. Ibrahim Adam ya fara godiya ga Allah ni ma zan fara da godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu wannan dama aka gabatar da wannan wa'azi karatu mai kima mai tsada. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu gaba ɗayanmu. Dr. Ibrahim wajen gabatarwa ya faɗi cewa Dr. Jamil Sadis malami ne na Alƙur'ani, kuma kun ga karatunsa ya tabbatar da haka. Wannan ma yace a takaice ya yi don ba lokaci. Na san inda ya fadada dukanmu za mu zama to ƴan kallo ne, ba mu abinda za mu tsinta. Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya yawaita mana irinsa. Kuma ilimi mataki-mataki ne, kowane ilimi alkhairi ne, amma babu ilimin da ya kai ilimin Alƙur'ani. Tushasa da yawa daga cikin magabata da manya-manyan malamai ƙarshen rayuwarsu suna nadama. A ji an haƙaƙo daga Ibn Taymiyya, a ƙarshen rayuwarsu suke cewa sun bata lokacinsu, ba su bari wa Alƙur'ani muhimmancin da ya kamata. Ka duba da ilimin Ibn Taymiyya, akan aya ɗaya yana karanta tafsiri 100. Amma duk da haka yake ce wai a ƙarshen rayuwarsa a ganinsa bai baiwa Ƙur'ani lokaci da ya dace, saboda muhimmancin Alƙur'ani fage ne wanda yake za ka gaba rayuwarka istinbati ba zai ƙare ba. Amma ɗan uwa Dr. Jamil yana daga cikin ƴan uwa da waɗanda Allah ya musu wannan baiwa, insha Allah ya ƙara masa ni'imarsa da sauran ƴan uwa. Kuma wa'azinsa wa'azi ne wanda yana muƙatabar hankali, domin wa'azi iri biyu ne. Akwai wa'azi na entertainment, ke ta ɗariya kan ta ɗariya har a gama, mai jin bacci ba zai bacci ba, a kawar da damuwarka ta ɗariya. Akwai wa'azi kuma wanda yake za a yi muƙatabar da hankalinka ne, tasiri wa'azin ya ratsa jikinka. To irin wannan wa'azi shi ake so. Ya tabo abubuwa guda biyu muhimmai, ya yi magana aure, ya yi magana wato duniya. Idan an fahimci wannan karatu kuma aka yi aiki da shi, ta kusan matsalolinmu musamman a Najeriya 70 ko 80 sun warware, an warware su. Duk matsalolin da muke fuskanta a yi ɗaukan duniya wani abu, kowa sai ya samu duniyan nan. Duniya. Na ga waɗannan matasa suka fi yawa. A shekarun baya, irin shekarun ku, ba su ma san meye duniya ba. Babu ruwansu da duniya. Amma na san inda za a bi layi-layi. Kowa ya faɗi irin lissafin da yake yi. Za a yanzu ko wannan bawan Allah nan wanda yake a boye, za a tambaye shi me tsarinka na duniya na neman kuɗi, motoci da gidaje. Ina zan yi fara bayani, yana za mu kai wajen awa uku hudu biyar yana mana bayani. Saboda kowa duniya ce a gabansa. Mashasa abubuwa sun lalace, wanda yake da shi babu godiya, wanda ba yi da shi ba haƙuri. Saumai za ka fahimci wannan karatu za a samu sauƙi abubuwa da dama, Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ikon aiki. Maganar aure babban abin da mai da hankali maganar ibada. Idan aka fahimci wannan to za a zauna sabbin shiga wanda na gaba za su shiga su ma za su shiga da kafar dama. Wanda kuma suke sun riga sun shiga amma suna fama da matsaloli domin da yawa ma'aurata akwai matsaloli da yawa gidajen aure. Suna ne wasu suna da auren amma ba a jin daɗin auren. Matsaloli da yawa. To amma idan aka fahimci wannan ka'ida aure ibada ce. Zaman ibada to za a samu sauki a cikin abubuwa da dama. Domin zaka auri mace sannan zaka kafin ka aure ta tunanin ka akan ta zai canza idan ka aure ta kun fara zaman aure. Ita ma haka tunanin da take akan ka idan kun zo kuna kun fara zaman aure abubuwa za su canja domin kafin ku aure kuna gina akan khayal imagination ba hakika ba. Sai da kun zo na rayuwa ta hakika sai ka ji abin ba haka ba. Ya yi san da kana zuwa zance kuna hira kuna waya kuna WhatsApp kuna chatting sai ka ji duk unguwar babu yarinyar da ta kai ta kyawu. Haka kwakwalwarka yana nuna maka amma ran da ka aure ta ta zo gidanka kun yi sati biyu uku sai ku gum anya wannan ban yi kuskure ba kuma ashiya anya ashiya ne ba ta da kyau Allah ni ban gane ba ya kai haka ne sai kyawun da kake gani kafin ka aure ta yanzu shike ne ba za ka ganta da wannan kyawun sai ka ji kai asara sai ka ji ba ka santa za ka musguna mace dama kai abin da ya burge ka shine me kyau. Ba maganar ibada ba amma in dama ka aure ta dan ibada ka ga yanzu baka da matsala. Haka ita ma kila tana ganin dai kana shiga sosai gayu ne sosai da sauransu tana gani akwai nera haka take gani amma da ta zo gidanka ashe wannan kyalle-kyallen nan duk shirme ne babu nera ka daga nan kuma ita ma sai ta canja ra'ayi. To amma tun farko an yi ne saboda ibada ka ga me ban huta. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saki ba mu damammaki da dama da za mu rika fa'idantuwa da malamanmu da suke shigowa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara rayuwarsu albarka da dukkan jami'i kamar da ya zo lafiya Allah mai da shi lafiya kuma adibi ne bai samu damar da kun shawa bai tuki da yawa yana waƙe yana rubuta waƙa waraka babu lokaci ne kuma abinda zai darasi da ya kamata ku ɗauka kuma tasa dagewa wajen karatu ya dage a karatu kar a yi wasa inda ana zuba karatu kuna jin daɗi kuna na'am to amma ba kuwa karatu ba zai yi ba duk da cewa na lura ni san da yake magana kan abubuwa na duniya kun fahimta sai ku ce na'am don kasa amma san da ke magana kan aure in ce kun fahimta sai ka ji na'am din yana sama sosai. To alai halli a dage ayi karatu to Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya gara masa albarka a rayuwa da ilimi da zuriya kuma waɗanda suka zama sanadiyar zuwansa Allah ya saka masa da alkhairi kuma auren da aka yi Allah ya sa albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasar tamu da sauran ƙasashen musulmi duk waɗanda suke nufin mu da sharri Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga tsakaninmu da su. To wannan mun zo ƙarshen wannan karatu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
Ina jin akwai wani da in ba an sa mai ba kamar za mu bar shi ciki. Allah ya saka da alkhairi akramaka Allah. Akwai da tambaya ina jin
mu yi ɗaya kawai ko a karama kalla saboda lokaci a ɗaya ko wannan yake cewa assalamu alaikum wa alaikum assalam malam ina da tambaya malam ni ne nake son wata yarinya hafiz to kaji har sun fara da abu ba ni ne ba shi ne ba malam ni ne nake son wata yarinya hafizar alqur'ani ga tarbiya ga hankali to me kake jira sai dai malam mahaifinta ba mutumin kirki ba ne amma ita da mahaifiyarta mutanen kirki ne shi kuma mutum ne mai caca da rashin rike addini malam me hukuncin aure na da ita so inda ya daure ne sai ya ce malam ni da hukuncinka zan yi amfani na gode wassalamu alaikum a ga nai shuru a ga akwai damuwa ce to in tambaya ce ta fikihu a fikihun can a malam to shi ya kamata abin nan idan kuma hukunci kake tambaya idan kuma shawara kake tambaya waɗannan sufofin da ka ambata hafizar alqur'ani ga tarbiya sannan mahaifiyarta mutumiyar kirki ce amma mahaifin ne ba mutumin kirki ba me za ta yi kai sauri kai wufta ita bari mana harshen zamani ka aure ta me ye dalili wala tuziru waziratun wizra ukhra ita yanzu ka ce mai tarbiya hafizan alqur'ani idan ni na ce ba zan aura ba duk da dama ban ganta ba kai ma malam ya ce ba zai aura ba wannan ya ce ba zai aura ba wannan ya ce ba zai aura ba wannan ya ce lamisas wancan ma to ita wa zai aure ta kenan akan abinda ba nata bane ba laifinta ba kita ga addini ga tarbiya ga hafiza abin nan ko haddanta ai ta cece ta ko Qur'ani kamar yadda yake ceto a lahira ai ya kamata ya ceto a duniya min babi aula ko abu na ɗaya kenan abu na biyu hujja a hukunce shine annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sun auri matan da a daidai wannan lokacin iyayensu ba musulmai ba ne ƙarshen magana kenan suna ce wasu suna abin nan wasu sahabbai sun auri matan da matan iyayensu a lokacin suna cewa suna bautan gumaka suna shan giya suna kaza suna kaza amma kuma suka aure su saboda ana kallon wannan ita yanzu mu tana da addini tana da abin nan tarbiya abu na uku sau da yawa an ku fuskantar turjiya da matsala a rayuwar aure idan mahaifiya ta zama mai matsala ba ina kora ba a samu bane idan uba ma yana da matsala amma an fi samu ne wannan haddar da ta yi da tarbiyyar da take da ita to ta yana so ne daga asalin indararin tarbiyya shi ne mahaifiya me ya sanar da kai cewa ita kanta matar kuma a zahiri haka ne mahaifiyarta ita ma alamadar take rayuwa da miji kuma yanzu in ka haramta ma kanka aurenta babu mamaki ana auren sati ɗaya ya wafati ya bar duniya duk huta to ka hana kanka kuma abin misali mana logically nike mana ko a rayuwance mun fahimta saboda haka lissafin zai iya canzawa da ba wannan ne yanayin ba amma ita ga haddar alqur'ani ga tarbiya ga addini mahaifiyarta ma haka mahaifin ne yake da matsala ai bawan Allah ka aure ta a yake nan bawan Allah na biyu ka aure ta da niyya ta biyu kun san akwai wani lungu mai zurfi a babu mu'amala da Allah jama'a lungun shi ne kuma da wannan lungun magabata na kwarai suka yi mana daga da shi da irinsu suka yi mana nisa wajen kusantar Allah bayan ka yi abin da zuciyarka take so sai kuma ko kuma ka kalli wani abu ka nemi yardar Allah da wannan abin yanzu wanda yazo kawai yanzu zan yi aure din yarinyar nan tana da tarbiya zan aure ta a da bambanci da wanda yanzu zai aure ta domin ya daga mutuncinta ya kare mutuncinta daga lalacewa da aibata ta da mahaifinta mun fahimta wannan yanzu mu'amalar shi a wannan babin ta daramma wanda ya wancan na farkon misali wanda ya kalle ta da kimar qur'aninta sai ya tuna darajar da Allah yake ba mu abota qur'ani wannan bai kamata ta wulakanci ba saboda littafin da Allah ya taskance a cikin zuciyarta to shi ma martaba ce to da haka ka kalli waɗannan abubuwan ka abun nan abu na uku wani ƙwarin gwiwa za a ba waɗanda suke da tarbiyya wace ƙwarin gwiwa za a ba waɗanda suke da haddar alƙur'ana idan za a riƙa aibata su da abin da ba nasu bane ba su bane mun fahimta ai a lissafance da wacce babanta yake da matsala a tarbiyyar addini amma ita a miƙe take addini gara ita da wacce babanta a miƙe yake a addini amma ita a karkace take ko akwai sabani baban zai zo ku zauna ne mun fahimta saboda haka mu yi la'akari da wannan indai ni kake tambaya to ga abinda nake bada fatawa da shi amma malamin mu zai iya ƙara sharhi da ƙarin haske akai wallahu ta'ala a'la wa alam sai wani dan uwa da bai da lafiya Balarabe ne shi da larabci ya rubuto salamun alayka shaykhana wallahi inni uhibbuka fillah jammala Allah wajhaka ya jamil wa bayyada Allah wajhaka yawma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh amin ya rabbal alamin sai kare cha wallahi inni la uhibbuka ij'alni fi salihi du'aik mariyum ma'ana mara lafiya ne wannan larabcin nashi mai shayi ne sosai mai shayin nashi mai zuma ne ya san larabci Allah ya bashi lafiya Allah ya sanya wannan jinyar da yake fama da ita ta zama masa kafaran zunubansa wallahu ta'ala a'la wa a'lam akramaka Allah a kara ma mai tambayan nan bayani salamu alaikum
Allah'a emanet olun.